A yayin zaman dirshin din da matan jam'iyyar adawa suka gudanar a kofar cibiyar jam'iyyar LDR canji da nufin matsawa hukumomi lamba don ganin sun sallame shugabannin yan adawar da aka kulle a kurkuku a makon jiya. Jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla don tarwatsa dandazon waɗannan mata kafin daga bisani su yi awon gaba da wasu shugabannin su. Alhaji Dudu Rahama, wanda ya shafa kwanaki uku a hannun yan sandan farin kaya kafin a sallame shi a jiya, ya yi tur da faruwar wannan al'amari a ƙasar demokradiya.
Waɗannan sani akwai madan Bayar, akwai madan Mai Zama, akwai madan Zainabu Abani, wanda aka bayan lista ɗinsu su ne waɗannan waɗanda aka kama. Kuma ai idan ƙasa ta wahala, mace ita ce ta farko da za ta wahala, dole ne za su fito su kare ƴanci. Idan ka ga mata a cikin rigimar, to kuma sun ɗaure zani suna gwagwarmaya, kuma abin bai da kyau.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da dalilan kama waɗannan mata. To amma a cewar kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asumani Muhammadu, rashin mutunta doka ne mafarin ɗaukar wannan mataki.
Da mace da namiji ba wanda ke ƙarshen doka, duk wanda taka doka, doka tana tare. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa, ka ce ba a wucewa kuma ba ka da wani dalili, kuma babu sanarwa magajin gari bai da labari an yi haka sai a gan ku bisa hanyoyi kuna neman tada hankali tada tsare tsare.
A washe garin barkewar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe, ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun Yamai ya ba da sanarwar cafke ɗaruruwan mutane da ake zargi da hannu a wannan al'amari, cikin su har da wasu jagororin jam'iyyar adawa da suka hada da tsohon Prime Minister Hama Amadu da Janar Mumuni Burema mai ritaya. Mafarin fitowar waɗannan mata a jiya, Alhaji Dudu Rahama na cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman ƴanci.
Gwamnati na komai da ƙarfi take son ta yi shi. Kamun nan ba wani amfani ba ne, bai da amfanin komai illa ƙara mana kuzari, ya ƙara fuskata mu akan kuma niyyar da muka ɗauka za mu tafi da shi.
A ɗaya ɓangare, wata tawagar wakilan ƙungiyar Tarayyar Turai da Sai da Yawo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ɗan takarar Hamayya Muhammad Usman a yammacin jiya Litinin a nan birnin Yamai, inda ya yi musu bayani a game da dalilansa na watsi da sakamakon zaɓen 21 ga watan Fabrairu. Sannan ya danka musu kofin takardun da ke kunshe da hujjojin da ya gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin an tafka maguɗi. Yana mai ce da su shi ya yi nasara a wannan zaɓe, sai dai ɓangarorin ba su yi wa ‘yan jarida bayanin komai ba a ƙarshen wannan ganawa. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.